Bayanan da ke fitowa daga wasu sassan Najeriya na nuna cewa ƴan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya. Jihar Sokoto na daga cikin yankunan da ƴan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a, inda ƙasa ga mako daya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela, Kwari, Gwadabawa, Sabon Birni, Wurno da Isa, inda jama'a ke ci gaba da kokawa.
Ina kiran ku daga nan sashi wannan lokacin nan. Yanzu muna da anguwa nan za ta da kusan 10 nan babu ni ba shiga kuma sun gidi da ƴan yara da ƴan mata da samari haka ƴan kana da wallahi yanzu suna cewa Allah su mura da ake. To yanzu dai ana sa ana tantance yare yanzu ga tantance yare an ce kun tare mu kai 16 yanzu ga tantance ta ka amma ba mun tantance yau ba.
Cikin gambara yanzu haka in ka yi sai za ka same su kamar mutanen da cikin suna yau cikin.
Damuwa da sake ɓullar matsalar ta rashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin Tangaza ya sa rundunar sojin Najeriya ta ce ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla. Shugaban yanki na 8 na rundunar sojin Najeriya mai hedikwata a Sokoto, Major General Goodwin Murkut, ya ce tuni sun soma aiki na daƙile ayyukan ƴan bindigar.
We are not happy that that happened and we've so far started with some operations.
Ya ce ba mu ji daɗin faruwar hakan ba, kuma ya zuwa yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika, kuma ba da jimawa ba za mu kamo su girbi ladar aikin da suka aikata. Hakika mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu, inda muke da iko na magance aukuwarsa. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bayar da cikakken goyon baya ga rundunar ta sojin Najeriya.
My government will give you the maximum support.
Ya ce gwamnatinsa za ta taimaka a hawajin samar da kayan aiki domin sojoji su ƙara samun sukuni da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. To sai dai an jima mahukunta na cewa za su ɗau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru, amma a ƙarshe ba a yi komai ba. Akan haka na tambayi mai magana da yawun gwamnan Sokoto, Abubakar Bawa, wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro, ko ya za su tunkari wannan matsalar.
Bambancin za a samu ruwan da aka yi baya shine shi mai girma gwamnan yanzu ya zo yana da zeal kuma yana da kuduri na magance matsalolin nan. Daga cikin abin da aka gano a tattauna da aka yi shine yanzu waɗannan jami'an tsaron da aka zuba suna kara kaina ya kuke inda waɗannan matsalolin suke. An gano wajen mutane 5 ba a ba su allowance din su. Motocin su kansu da aka aiki da su suma suna da matsala. To kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu, to shi mai girma gwamnati abin da ya alƙawari shine zai dauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samu da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro. Gurgudu abin da ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mai girma wannan hayar alƙawarin cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da cigaba da biyan allowance waɗannan jami'an tsaro da aka tura waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta yan ta'adda.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya, duk da kokarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta. Yanzu abin jira a gani shine hubbasar da sabbin gwamnatoci za su yi, da yake wasunsu sun bayar da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.